sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an muni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Alhamis 25 ga watan Agustan 2022. A cikin shirin namu na yanzu za mu ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya da ke Abuja headquarter kasar ta gabatar da mutane 20 da ta samu nasarar shafke su waɗanda ake zargi da aikata miyagun laifuka.
Sannan kuma a cikin su an samu cikin mutanen da suka gudu daga Kuje prison din nan da aka yi kwanakin baya, an same su kusan guda 7 ne aka same su.
Za kuma a ji cewa masu ruwa da tsaki sun buƙaci majalisun Najeriya da su ba da fifiko ga ɓangaren ilimi, kiwon lafiya a kasafin kuɗin 2023. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman tare da Zainab Babaji. Baya ga haka kuma muna tafi da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Mahmud Lalo da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Gwamnoni daga Najeriya da Kamaru na shirin buɗe kasuwanni da sake gina makarantu da ke kan iyakokin ƙasashen biyu, bayan da hukumomi suka ayyana cewa an kawar da mayakan Boko Haram daga ɗaukacin yankunan. Gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum na Najeriya ya ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni ga gwamnonin da ke kan iyakokin Najeriya da rikicin Boko Haram ya rutsa da jihohinsu da su yi aiki da takwarorinsu da ke makwabtaka da su wajen maido da harkokin yau da kullum a yankunan. Zulum ya kara da cewa gwamnoni daga ƙasar kamar da Najeriya za su sake buɗe kasuwanni da gina makarantu a garuruwa da ƙauyuka inda aka fitattaki mayakan na Boko Haram. Kwamishinan rundunar sojin ƙasar Japan ya yi murabus a yau Alhamis, yayin da ake ci gaba da bincike kan kisan da aka yi wa tsohon Firayim Ministan ƙasar Shinzo Abe a watan Yuli, yayin da yake magana a wani taron manema labarai. Itaru Nakamura ya yi nuni da manyan taruka da za a yi a kwanan nan, waɗanda suka haɗa da jana'izar Abe a wata mai zuwa da taron ƙasashe 7 da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G7 da za a yi a Hiroshima a matsayin tarukan da suke buƙatar kyakkyawan shiri na tsaro don a kaucewa aukuwar irin abin da ya faru a kan Abe. A ranar 8 ga watan Yuli aka harbe Abe har lahira a wani gangamin siyasa a birnin Nara da ke yammacin ƙasar ta Japan, inda ɗan bindigar ya yi amfani da irin bindigar nan ta hannu. A take a wurin aka kama Sesuya Yamagami da ake zargi da aikata kisan Abe, ana kuma ci gaba da duba lafiyar kwakwalwarsa a asibiti. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet a ranar Alhamis ta yi kira ga shugaban Rasha Vladimir Putin da ya dakatar da hararen da yake kaiwa a kan Ukraine. Jami'ar ta Majalisar Ɗinkin Duniya na magana ne yayin da yaƙin ya kai wata 6 da farawa, inda ta kuma yi nuni da halin da ake ciki a tashar nukiliya ta Zaporizhia. Tana mai cewa faɗan da ake yi a yankin na tattare da mummunan haɗari ga fararen hula da muhalli. Rasha da Ukraine na zargin junansu da hararen da ake kaiwa a kusa da tashar nukiliyar, lamarin da ya kai ga har hukumar da ke sa ido kan ayyukan nukiliya ta ƙasa da ƙasa, wato IAEA, ta ce za ta tura tawaga zuwa yankin don a tabbatar an kare tashar. A ranar Alhamis, Bachelet ta yi kira ga dakarun Rasha da Ukraine da su tabbatar sun kiyaye haƙƙoƙin bil'adama. Tana mai kira ga ƙasashen duniya da su himmatu wajen hukunta duk wanda aka samu da laifi. Ƙungiyar Taliban da ke mulkin Afghanistan ta yi kira da a kawo ƙarshen takunkumin tafiye-tafiye da aka ba wa shugabanninta. A wani mataki na ganin an ɗabbaka sha'anin diflomasiyya, yayin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya rabu gida biyu kan ko a sauƙaƙe wa shugabannin ko akasin haka. Wa'adin wata alfarma da kwamitin ya samar wa 13 daga cikin shugabannin ƙungiyar na janye takunkumin tafiye-tafiyen, ciki har da ministan harkokin wajen ƙasar Amerikan Muttaki, ta ƙare a ranar Juma'a da ta gabata, bayan da ƙasashen da suke zaman sasantawa suka gaza cimma matsaya kan tsawaita ɗage takunkumin. Aƙalla jami'an Taliban 135 takunkumin tafiye-tafiyen ya shafa, wanda har ila yau ya haɗa da rufe kadarorinsu. Ƙarƙashin wata matsaya da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya cimma a 2011. Ɗage takunkumin jami'an Taliban ɗin 13 ya ƙare ne a ranar Juma'a da ta gabata, bayan da ƙasashen yammaci suka ƙi amincewa da sabunta matsayar, saboda zargin ƙungiyar ta Taliban da gaza cika alƙawuran da ta ɗauka na mutunta haƙƙoƙin 'yan ƙasar, kafa gwamnatin da za a dama da kowa da kowa, da kuma yaƙi da ayyukan ta'addanci. Thank you.
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, rundunar 'yan sandan Najeriya da ke Abuja headquarter kasar ta gabatar da mutane 20 da ta samu nasarar cafke su waɗanda ake zargi da aikata miyagun laifuffuka. Rundunar har ila yau ta sanar da cafke wasu ƙarin mutane 11 'yan jami'a da ke cikin ƙungiyoyin tsafi. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Nasarar hakan ya fito ne cikin bayanan da kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya CSP Olumiyiwa Adejobi ya gabatar kan miyagun mutanen da ake zargi a Abuja, inda ya ce an cafke waɗanda ake zargin a wurare daban-daban daga faɗin ƙasar, kuma dukkansu sun amsa laifukan da suka aikata. Yayin gudanar da bincike a kansu, DSP Mustapha Bello Abdulkadir ya bayyana irin makaman da aka samu a hannun miyagun 'yan ta'addan.
Makaman da muka samu dai gaskiya akwai AK-47 guda 20 da wani abu ne aka samu AK-47, sannan akwai wasu pump actions guda 10, akwai pistols locally made ones ake yawanci a Jos kaman guda 5 ne ina gani muka samu. Sannan mutanen da aka samu na garkuwa kuma a yankin Jos da Bauchi da Adamawa da Kaduna, sannan kuma a cikinsu an samu cikin mutanen da suka gudu daga Kuje prison nan da aka yi kwanakin baya, mun same su kusan guda 7 ne muka same su.
Daga cikin waɗanda aka cafke har da waɗanda suka amsa cewa su ne suka hallaka Honorable Musa Mante dan majalisar dokokin jihar Bauchi tare da garkuwa da matansa biyu da ƴarsa mai shekara ɗaya tare da wani tsohon DPO ƴan sanda kamar yadda DSP Mustapha Bello ya ƙari a kai.
Daga maganganun da aka masu shine suka bayyana cewa su suka yi wannan abubuwan da ake zargin su da shi. DPO wai ya dan takura masa tun yana aiki, yanzu ya ritaya, dan Bauchi ne ya yi ritaya wai ya takura masa tun lokacin yana aiki. So bayan ya ritaya ne suka bi shi har gida suka kashe shi. Sannan dan majalisar shi ma dai yanda suka yi bayani cewa wai sun dan samu wani abin nan da shi ne shi yasa suka.
Yan Najeriya kamar Honorable Saidu Kabiru Gombe ya ce idan ana wadatar da jami'an tsaro da kayayyakin aiki da suka kamata, ba shakka kasar za ta yaki matsalolin tsaro da ke addabarta.
Ba shakka idan dai Najeriya aiki za ta yi, ma'aikatan Najeriya suna da kwarewa, wadan kusan kwarewar dukkan wani jami'in tsaro da ke kasashen duniya wanda suka ci gaba. A wani lokaci akan samu sakaci ne yayin da su jami'an tsaro suke kallon kamar ba inganta musu kayan aiki ba, amma matukar za su samu kayan aiki to suna da kwarewar da za su yi bincike su diddige su gano miyagun mutane. Kuma daidai wannan lokaci da kasar take fama da matsalar tsaro, to babu shakka wannan abin ta goma shine kuma abin ya ba mu su jami'an tsaro na Najeriya.
Kazalika masanin tsaro a kasar Yahuza Amar Getso ya yi ƙari da cewa
na jinjina hukumar 'yan sanda na iya zakulo waɗanda suka amsa irin waɗannan laifuka waɗanda aka aikata, wanda aka kasa aka gaza gano waye ya aikata su. Amma tunda yanzu an zo shafi, an zo lokaci wanda Allah ya sa aka fara kaiwa ga gaci, wannan abun madalla ne kuma abun ayaba ne. Amma dai ga laifuka nan ana aikatawa barkatai a filin Allah ba a boye ba. To ya kamata a ce irin waɗannan abubuwan ana bin su bisa ka'ida. Babu wanda yake kada hukumomin tsaro su aiki, amma a yi abun bisa ka'ida da tsarin yadda ya kamata, kada a koma harbata mati.
Har ilau daga cikin nasarorin da rundunar 'yan sandan ta ce an samu har da cafke wasu daga cikin gangan 'yan Boko Haram da suka gudu daga gidan yaron Kuje a lokacin da 'yan ta'addan ISWAP suka kai hari da wasu 'yan kungiyar tsafi ta Black Axe da aka kamo su daga garin Ekoma ta jihar Edo, suka kuma amsa cewa suna wannan mugun aikin. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya. A Najeriya dai masu rawa da tsaki a fannonin rayuwa sun bayyana cewa ya zama wajibi gwamnatin kasar ta bada fifiko ga bangarorin ilimi, kiwon lafiya, tsarin iyali da kuma fannin sana'o'in al'umma a kasafin kudin shekarar 2023 don samun sauki a matsalolin da ake fuskanta a kasar a yayin taron bita da ya gudana. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurra'uf ta halarci taron, ga kuma rahoton da ta hada mana daga Abuja.
Masu ruwa da tsakin dai sun yi wannan kira ne a yayin wani taron bita da ya gudana a birnin tarayya Abuja na haɗin gwiwa tsakanin hukumar kidayar al'umma ta Najeriya wato NPC, babban bankin duniya da kuma ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ga 'yan jaridu domin neman su ci gaba da bada gudunmuwar su musamman a wajen yin rahotannin farkar da gwamnati a duk matakai kan nauyin da ya rataya a wuyansu, da ma wayar da kan al'umma da su tashi tsaye su riƙa bibiyan al'amuran gwamnati don kawo ci gaban da ake nema a kasar. Yayin taron dai an bada muhimmanci ga tunatar da gwamnati akan giban da ake samu a kasafin kuɗi ga bangarorin ilimi, kiwon lafiya da ma inganta sana'o'in al'umma a kasar domin samun sauyi a yanayin matsin da ake ciki da kuma rage ko kawo ƙarshen matsalolin da suka addabi kasar ciki har da na tsaro. Tsohon dan majalisar da ya wakilci mazabar makarfi kudan na jihar Kaduna a tarayyar Najeriya Honorable Muhammad Usman, kuma ɗaya daga cikin mambobin tawagar da suka shirya taron, ya ce
budget na 2021 abubuwan da aka ware misali kanshi family planning har yanzu 1.2 billion, wanda ba a sake shi ba, muna August kuma muna magana ne na kasafin kuɗi na wannan shekarar 2022, na wancan shekarar da ta wuce ba a ma saki ba. So in aka ci gaba a haka, saboda Allah zai yi wuya a samu nasarar manufar da ake so a samu. Kun ga ya zama wajibi a kira ga gwamnati, musamman ma'aikatan kuɗi, official account general, a releasing wannan kuɗi. Kuma kamar yadda muka yi bayani, nan ba da dadewa ba za a tura budget zuwa majalisa. Ya zama wajibi majalisa ta ba ilimi, kiwon lafiya da inganta sana'o'i na jama'a fifiko a kasafin kuɗi na shekarar 2023 kenan, wanda kamar yadda nace shi ake shiri dan da za a yi gabatar. Kuma shi yasa muke so musamman masu ruwa da tsaki su kasance sun yi amfani da daman da Allah ya ba su ta kujerun da suke na yin abin da ya kamata su yi don ci gaban al'ummar Najeriya.
Honorable Usman ya kuma kara da cewa
mu kadai ba za mu iya wayannan ayyukan ba, dole mu haɗa hannu musamman da 'yan jarida don wayar mu da jama'a kai, da kuma kira ga ita kanta gwamnati domin ta yi abubuwan da ya kamata. Muna maganan cewa bayan gwamnatin tarayya akwai gwamnatin jihohi, akwai ƙananan hukumomi, to kowane mataki akwai abin da ya kamata kowane gwamnati ta yi. Kun ga kamar yadda muka jaddada kuɗaɗen da ake kashewa wanda ake warewa don misali taimakama jama'a kusan ba yi da yawa, inda aka ba ware wani kuɗaɗe ba a sakin wannan ainihin kuɗaɗe.
Ko menene mata da ke kan gaba wajen kulawa da iyali ke cewa a game da samun kulawa a fannin kiwon lafiyar ƙasar? Ga bayani.
Habiba Isa Balarabe, gaskiya asibitin gwamnati to in dai talaka ne wani lokaci da ya je asibitin gwamnati wallahi da ya je private, tunda ko an kawo magunguna kyauta ta da ba su ba magunguna ba, idan har likita ya rubuta miki magunguna kusan kala bakwai, ko in kin yi sa'a za ki samu kwaya biyu, da kike samu vitamin C da anti-malaria ba. Gaskiya shi dai talaka ba abin da yake bukata a rayuwar nan, illa ka bashi ka ba 'ya'yan shi ilimi a kuma taimaka mana da magunguna asibiti, talaka abin da ya fi dame shi kenan a rayuwar nan ta yanzu. Sunana na Tita Musa, ina kiran gwamnati ne su taimaka, saboda asibitocin gwamnati gaskiya muna samu akasi, saboda babu abin da ya kamata a dangane amfani da shi a asibiti. Ina kiran gwamnati don Allah su tashi ni taimaka, kuɗin da gwamnati ke warewa ka ƙara wurin fannin kiwon lafiya, ba kowa ce da kuɗin zuwa asibitin kuɗi ba yanzu.
Ga abin da ɗaya daga cikin 'yan jaridu da suka halarci taron bitar da aka shirya don haɗa gwiwa da su ke cewa.
Sana Joshua Adams, naki da Radio Nigeria. Ɗan jarida dama shi aikin shi ya samu cewa ya samu ƙarin ilimi akan abubuwan da ke faruwa, saboda in kana rubuta labarai zaka rubuta akan abin da ka sani ne. To wannan kiran da aka kira mu aka kara mana ganewa akan abubuwan da ke tarfiya a ƙasar nan, kiran da nake ma ƙasar nan gaba ɗaya shine cewa Nigeria ƙasar mu ce, nan aka haife mu, nan muka yi girma. Kokarin da gwamnati za ta muna cewa ta yi tabbatar an shirya dokoki wanda za su taimaka ma matsasa su samu aikin yi, in sun samu aiki za su taimaka ma kansu, za su taimaka ma iyalansu, za su taimaka ma ƙasa gaba ɗaya.
Kusan kullun 'yan Najeriya na kokawa a game da yadda ake tafiyar da bangarorin kiwon lafiya da ma ilimi a ƙasar, inda masu ruwa da tsaki ke ganin cewa dole ne a sauya salo a samu mafita ga giɓin da ake samu don kawo ci gaba da ake bukata a waɗannan wurare. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Halima, yanzu kuma ga Zainab Babaji dauke da rahoto na musamman.
Shekaru fiye da 10 kenan tun bayan da sassa da dama na Najeriya suka samu kansa a yanayi na rashin tsaro. Ba kasafai hukumomi kan fito kai tsaye su bayyana yadda matsalar tsaron take ba, sai dai a kullum cewa suke suna daukan matakan kawo ƙarshen sa. Matsalar tsaron a Najeriya ya kai yanayin da an kashe dubban mutane, an kona dukiyoyi masu dimbin yawa, wasu da dama da suka tsira da ransu sun rasa wasu sassa na jikinsu. Garuruwa da dama sun zame kango saboda ayyukan 'yan ta'adda, yayin da miliyoyin jama'a a ƙasar ke gudun hijira, wasu ma ba su san inda iyalansu suke ba. Sanata mai wakiltar Bauchi ta Kudu a Majalisar Dattawan Najeriya Lawal Yahaya Gumau ya yi shimfiɗa kan yadda yanayin tsaro yake a Najeriya.
Sha'anin tsaro dinnan sai dai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin ya tabarbare yanda ya wuce hankalin kowa. Duk wani abin da mutum zai iya tunani abin ya fi karfin hankalin shi. Sai dai Allah Ubangiji ya kare da ya kawo mana ƙarshen wannan. Ba wanda kuma isa ga daranka Abuja ne ma ya tabbata Abuja ma is not safe.
A makon jiya ne hukumar da ke wayar da kan jama'a a Najeriya ta gudanar da wani gangami kan rahoton da ke cewa 'yan ta'adda na daukan kananan yara aiki suna koyar da su ayyukan da suke yi. Daraktan hukumar wayar da kan jama'a a jihar Nasarawa Madam Priscilla Gondu Alo ta ce duk da shike ba su samu rahoto kan yara da 'yan ta'addan suka dauka aiki a jihar ba. Furcin gwamnan jihar Injiniya Abdullahi Sule na shigowar 'yan ta'adda a wasu bangaren jihar ta Nasarawa ya sanya hukumar wayar wa al'umma kai don su kula da take-taken 'ya'yansu.
We are sensitizing the people so that they be aware that this is what is going on and be on the alert.
Ta ce muna wayar wa jama'a kai ne kan su san abin da ke faruwa, su kuma kasance a fadake saboda mu kare 'ya'yanmu. Gwamnan jihar Nasarawa Injiniya Abdullahi Sule yace suna daukan matakan dakile matsalar tsaron.
Daukan kananan yara aiki ba zan tabbatar ba zan kayyatar ba saboda shi sha'anin wayannan bandits yanzu sun zama ruwan dare, you know, suna kusan ko ina a wannan kasa. Amma mu a jihar Nasarawa abinda muka yi tayi kuma Allah ya taimake mu shine duk inda muka ji labarin suke mu muka yi amfani ne da 'yan security su bi su a kore su. Wai don suna daukan yara aiki a kananan hukumomi wannan ne gaskiya ni ban ji ba ban ji wannan labarin ba.
Eh to banda haka ko a cikin yan kwanakin nan kai batun cewa akwai wuraren da ake samun matsalolin tsaro a nan jihar Nasarawa.
Me kwarai da gaske akwai lokacin da mu muka zo muka samu a karamar hukumar Toto. Misali kila yanzu da kuke zaune nan kun ga shi speaker din mu na kakakin majalisar mu na jiha wanda shine mutumin Toton kuma maganar da ya kawo shi kenan. Shi yasa duk maganar security na kan tashi da a tsaye in fara yin shi. To in suka ji labari haka sai su kawo. To sai mu ji to mun taba zuwa lokacin da mu muka zo shekarar 2019 mun samu labari cewa tun shekarar 2014 zuwa 15 akwai wa'ansu wai su Daru Salam wanda aka taba koro su daga Niger suka zo suka zauna a Toto a wani wuri shi Utu. Tun suna kaman guda 50 suka kai 100 suka kai wajen kusan 500 daga nan sai mutanen Boko Haram wai suka aiko wajen su cewa tun da yake sun yi yawa haka kuma sun yi karfi a wajen su zama tare da su. Labarin da muka samu daga cikin iyalin su da muka kama suka ce sai suka yadda suka zama su ma Boko Haram. To suka je kai har wajen 300,000 da wani abu a wajen. To lokacin Allah ya taimake mu na kai kara wajen shi shugaban kasa cewa ga damuwan da nake da shi sai aka shirya wani irin joint operation da sojojin ruwa wanda suka bi riba Benue da sojojin sama da su 'yan sanda daga kasa da sojojin kasa da vigilante dinmu. You know, aka samu aka shiga aka yi face-face da su suka samu wanda za a kai shi a kai shi wanda za su gudu suka samu suka gudu. So iyalinsu yara ƙanana da mata su ne har muka kwaso su wajen 900 da muka zo da su nan. To daga nan kuma mu ba mu ci mutuncin su ba muka kwashe shi wannan in suka ce su iyali ne daga jiha kaza sai mu tura su can wannan daga wuri kaza muka haka muka rarraba su ko ina da ina. To mun ji labarin su wayannan mutanen tunda sun taba jin dadin wannan waje wayan suka dan daga cikin su sun sake dawowa wajen muka sake haduwa da sojoji. To kila wannan maganan kike nufi cewa sun haɗu to wannan ne maganar. To amma daga jin labarin ba mu sake zama ba mun sake kira sojoji da abin nan da yan vigilante suka sake shiga wannan dajin. To shine report din ma da nazo nake saurara yanzu daga wurin abin.
Gwamnan na jihar Nasarawa ya kuma yi ƙarin haske kan rufe makarantu a jihar saboda tsaro.
You know, dalilin da muka rufe makarantu mu dai a jihar Nasarawa mun yi sa'a tunda aka fara wayannan runduna ba taba zuwa an dauki yaran mu daga makaranta ba. To kuma ba mu so a fara. You know, to tunda yake mun hangi wannan haka yake kuma wayansu daga cikin makarantun sun fara samun wasiku daga cikin wayannan mutanen cewa za su zo wannan makarantun. To kuma muka duba cewa makarantun nan yara dama sun kare jarrabawan su wayansu wuraren saura sati biyu wani saura sati daya a rufe sai muka ce a rufe kawai tunda yake kan ayi wannan. To amma bayan rufewan ba mu tsaya nan ba sai muka sake kiran security meeting. You know, cewa to fa gashi ga labarin da muka samu ga dalilin da muka rufe makarantu me ya kamata a yi. sojoji suka faɗi abin da za a yi, ƴan sanda suka faɗi wanda ba maganan da za a faɗa wa duniya ba ne, suka ce kuma ga abin da za su yi, ga inda za su shiga, ga inda za su yi, to kuma haka aka yi. To kuma kada akwai alama lokacin ma sun turo mana cewa waɗansu da suka je Kuje prison sai an kwaso waɗansu daga Kuje prison din, an zo an aje su a waɗansu garuruwanmu. Dinga ka sun aiko waɗannan garuruwan cewa za su zo, za su sake zuwa wannan. To kaga dole mu ɗauki matakai. Muka ɗauki matakai, muka tabbatar an je an kai tsaro sosai a waɗannan wurare. To kuma Allah da ya taimake mu ba wani damuwa da aka samu.
Jami'an tsaro suke da alhakin tsare lafiya da dukiyoyin jama'a a ciki da kan iyakar ƙasa. Sanata mai wakiltar kudancin jihar Bauchi a majalisar dattawan Najeriya Lawal Yahaya Gumau ya ce
sun gaza tintintini suka gaza saboda ai lokacin Goodluck Jonathan zatanmu shine gwamnati ne kawai ta gaza mu jami'an tsaro za su ba a samu gwamnati mai kyau bane muna zatan President Muhammadu Buhari in yazo wannan harkan tsaro din ba za ta wuce wata uku zuwa shida ba bawan Allah nan yazo komai kin shi da mutun yake yana iyakan kokarin shi sai dai abin yafi karfin shi dan ba wani shugaba na gari da zai ce yana jin dadi yana iya barci yanda ake kashe bayin Allah a Najeriya nan musamman a arewa ko ina ismasa kariya ne a ce mun Buhari bai gaza ba ya gaza jami'an tsaro kan sun jima da gazawa ma dama to ni har yau bana zargin Buhari da rashin adalci dan yana iya kokarin shi abinda in ba shi bane in wani ne shugaba abin zai fa haka worse
ko me majalisun dokokin na Najeriya ke yi wajen samar da tsaro a kasar
ba abinda ba mu fada a majalisa cewa mafita shine a canja shugabannin jami'an tsaro lokacin da su burutai suke kan kujera ai da muna ganin in dai an canja su kawai to muna ganin kasar Najeriya za ta yi saboda su ne kaman masu jawo matsala din yanzu mun kawo level din ma ba a ma maganan su wanda aka canja din saboda su ma sun fi wadancan kasawa gaskiyar magana mun saba wa Allah ne a Najeriya Allah yayi fushi da mu to amma laifin kowa in ba mu gyara halin ba ba yanda za mu fita dai babban aikin mu a ƙasa shine mu yi dokoki mu yi budget din da muka yin mu bi shi mu ga ana yin abin da ya kamata duk kudin da sojojin Najeriya nan suka nema dan yakin ƴan ta'addu mun yi musu approve duk shugaban ƙasa ya ba su duk wata doka wanda za mu kafa wanda za ta taimaka a dakile wannan ta'addanci mun yi ta saura doka ɗaya ne wanda zan ce mun kasa yi wanda kuma ni a ra'ayina na yadda ayi ita ce a je a yi bombin je
Sanata mai wakiltar Bauchi ta Kudu kenan Lawal Yahaya Gumau. Hafsan hafsoshin Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ya shaida min cewa dakarun Najeriya na aiki tukuru kuma suna samun nasara.
Sa'anin tsaro babu inda yake a ce 100% an kammala shi. Amma muna samun wannan tsarori ko ina gurgurun hali kuma insha Allah za mu ci gaba ƙarin samu abinda kuma muke bukata mutane su dinga ba mu ƙarin goyon baya don waɗannan ba da sama suke ba an san su an gan su an san inda suke in an kawo labari kamin su aikata azar su kaga sai mu same su a barbari sai sun yi sun ƙari sannan a kira mu tunda kaga soja bai yi yana ko ina amma inda muke in an samu labari kamin abun ya faru kaga da mu da sauran mutane sai a da ƙarfi sha'anin tsaro sha'anin da ya tafi kowa da kowa so in kaga wani abu kai ma ka ce wani abu
al'umma dai na kan roƙon Allah ne ya kawo musu saukin rashin tsaro dake aukuwa a sassa daban-daban na Najeriya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
to madalla daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni
wasanni a takaice
Mai saurare, barkanku da sake saduwa a wani shirin na takaitattun labaran wasanni. Ina fata ana cikin koshin lafiya. A shirin namu na yau, za mu waiwayi batun shirin da hukumar kwallon kafa a Najeriya ke yi ne kan gudanar da zaben sabbin shugabannin hukumar kwallon kafa. A yayin da wa'adin waɗanda suke kan karagar mulki ke kawo jiki. Sai dai rahotanni na cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gargadi hukumar wasanni na kasar da cewa ba zai lamunta ba a kawo na kasu ga cigaban kwallon kafa domin kuwa wasan kwallon kafa ya kasance jari a kasar. Shugaba Buhari ya shaida hakan ne a sa'ilin da ministan matasa da bunƙasa harkokin wasanni Chief Sunde Dare ya kawo wa shugaba Buhari daftarin shirin bunƙasa harkokin wasan kwallon kafa na shekara goma. To ganin cewa shugaba Buhari ya buƙaci hukumar kwallon kafa ta gudanar da zaben shugabannin hukumar a watan gobe na Satumba sai dai akwai masu ganin zaben ba zai yiwu ba. Alhaji Shaibu Gara Gombe jigo ne a fagen gudanar da harkar kwallon kafa ya yi bayani abin da ya sa a nasa hasashen zaben shugabannin hukumar kwallon kafa a Najeriya ba zai yiwu ba, da ma wasu abubuwan da ke kawo na kasu wa fannin kwallo a Najeriya.
Na ce ni zaben nan ma ba tabbatar akan za a yi shi ba saboda wasu dalilai.
Haka.
Na farko tukunna akwai kwamitin kwararru da aka yi wanda fadar shugaban kasa ta nada ta karkashin shugabancin Alhaji Ibrahim Garadima da Karkano.
Eh. Su shawari akan hanyar da za a bi don saboda warware abin, don na ga shugaban kasa yana ba da gargadi kan cewar lalle a tabbata da an yi wannan zaɓe a cikin wata mai kama din nan, kai kuma gashi kana ce da yiwuwa ma a ce an yi wannan zaɓe. Kafofin yaɗa labarai suna ma cewa kai ɗin nan da Victor Opeba kuna goyon bayan wani dan takaran, kuma gashi kana ce zaɓen ma ba zai yi ba, shin ina gaskiyan labarin
shi? Shi wannan dan takara Musa Ahmadu, sakatare janaral a nan hukumar Bola ta Najeriya, Aminu ne ni. Aminu na kuma ya gayyace ni ya ce in zo wajen da zai kaddamar da takararsa na shiga zaɓe. Ai, ba zan ce masa ba zan ce ba, na je na samu waya ya kai sama da sakonni ta kafar sada zumunta ta social media sama da 26,000 ana cewa to ni kuma a ra'ayina bayan da za a yi fito in shiga zaɓe wanda ba san dokokin ta ba.
Masani kenan kan harkar mulkin gudanar da kwallon kafa a Najeriya, Alhaji Shehu Gara Gombe, Abdulhamid Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Gwamnoni daga Najeriya da Kamaru na shirin buɗe kasuwanni da sake gina makarantu da ke kan iyakokin ƙasashen biyu, bayan da hukumomi suka ayyana cewa an kawar da mayakan Boko Haram daga ɗaukacin yankunan. Gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum na Najeriya ya ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni ga gwamnonin da ke kan iyakokin Najeriya da rikicin Boko Haram ya ritsa da jihohinsu da su yi aiki da takwarorinsu da ke makwabtaka da su wajen maido da harkokin yau da kullum a yankunan. Kwamishinan rundunar sojin ƙasar Japan ya yi murabus a yau Alhamis, yayin da ake ci gaba da bincike kan kisan da aka yi wa tsohon Firayim Ministan ƙasar Shinzo Abe a watan Yuli, yayin da yake magana a wani taron manema labarai Itaru Nakamura, yayin nuni da manyan taruka da za a yi a kwanan nan waɗanda suka haɗa da jana'izar Abe a wata mai zuwa da taron ƙasashe 7 da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G7 da za a yi a Hiroshima a matsayin tarukan da suke buƙatar kyakkyawan shiri na tsaro don a kaucewa aukuwar irin abin da ya faru a kan Abe.
To, masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaƙa kenan a shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Algresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu Mr. Charleston, ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar, nake ce da ku mu kwana lafiya.